إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو ديا دقريه دو دقربئين وان ديزو بكوي قوات بيار دبو بيو دشاترا muna nan a cikin suratul baqara aya ta 106 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أبندا مكسوكي ندق وتآية دق تكين آيو يند الله يسوكر دو من كلمة آية تنا دوكا آية تأل قرآني tana daukan aya ta halitta dukkan halittun aya Allah dukkanin su ana kiran su aya wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa min ayatihi kaza wadannan ana kiran su al-ayatul kauniyya wadannan kuma wadanda Allah ya saukar ana kiran su al-ayat ash-shar'iyya fa anan ana nufin ayoyi na shari'a wadanda Allah ta'ala ya saukar wani hukunci ne da wani bayani Allah subhanahu wata'ala yake so yayi wa bayinsa wanda ke nuna ilimin sa da hikimar sa da kuma ikon sa cewa Allah ta'ala baya yin abu sai da hikima sai da ilimi wallahu alimun hakimun Allah yana da ilimi sannan yana da hikima da haka duk abin da ya fito daga Allah kunshe yake da ilimi kuma kunshe yake da hikima to sai Allah ta'ala yake gaya mana hikimar da mutane da yawa busu gane ba dangane ga wasu canje-canje da Allah subhanahu wata'ala yake yi a cikin dokoki da yake saukarwa an ce dalilin saukar wannan aya annal yahuda qalat lamma nuskhatil qibla lokacin da aka canza alƙibla daga kallon Baitul Maqdis zuwa ga kallon Ka'aba sai suke cewa anna Muhammadan yuhillu li ashabihi iza sha'a wa yuharrimu alaihim iza sha'a. Suka ce maganar shine Muhammadu ne yake halatta wa sahabbansa abinda ya ga dama ya kuma haramta musu abinda ya ga dama. To shine Allah ta'ala ya saukar da wannan wato aya cewa duk abinda Allah ya soke na wata aya, ya soke aiki da ita ko ya soke tilawarta, anan ne aka samu wani ilimi daga cikin ulumul Qur'an wanda ake kira ilmun naskhi, wato ilimi mai bayani akan Allah ta'ala ya soke tilawar wata aya ya bar hukuncinta ko ya soke hukuncinta ko ya soke tilawa ya bar hukunci ko ya soke hukunci ya bar tilawa ko kuma ya soke duka biyun, a dauke hukuncin a dauke tilawar. Allah yake nuna yin haka ganin dama ne, isa ce, kuma a cikin haka akwai ilimi akwai hikima. To malamai sun yi talifat, sun wallafa littattafai iri-iri dangane ga bayanin wannan fanni na an-nasikh wal mansukh, wanda wannan aya daga ita aka ɗauko waɗannan hukunce-hukunce na an-nasikh wal mansukh. Domin Allah ya ce ma nansakh min ayatin, abinda muka soke na wata aya, au nunsiha, ko kuma muka mantar da ita, ko kuma nunsiha muka wato jinkirtata. Domin anan an yi ƙira'a guda biyu, kowace ƙira'a kuma akwai abinda aka cira daga cikinta na hukunci. Ibn Kathir da Ibn Amir sun karanta nansaha bi fathin nuni ma alhamza, ma'ana nu'akhiruha, idan muka jinkirta saukatta ko muka jinkirta aiki da ita. Amma Abu Zar yana cewa nasa'atil iblu anil haud, wato raqumi yayi nisa ko yayi jinkiri ga barin kaiwa tafki inda zai sha ruwa. Sannan yakan zo da ma'anan nu'akhiruha din nan, nu'akhiruha anin naskhi falanan sakhuha, ma'ana Allah ta'ala ya jinkirta soke wannan aya ya batta a ci gaba da karanta ta a matsayin tilawa, kuma a ci gaba da yin hukunci da ita, inji malam Farra'u. Ko nu akhiru izalaha fala nunziluha albatta, Allah ta'ala ko mu jinkirta inzalaha, mu ki saukar da aya gaba daya. Domin Allah ta'ala ba iya alqur'ani da at-taura da zabura da injira ne iya littafan da ya saukar ba, akwai wasu littattafan da yawa, akwai kuma wasu abubuwan da Allah bai saukar ba. To zai iya yin jinkirin saukar da wannan, bai saukar da shi ba kwata-kwata. Auni akhiruha anil amali biha binaskiha iya binaskina iyaha, ko kuma Allah ta'ala ce mu jinkirta yin aiki ga wannan aya ta hanyar soke hukuncin da take kunshe da shi da musanya shi da wani hukuncin. To wannan canje-canje, yau a ce a yi kaza, gobe a ce a yi kaza, Allah subhanahu wa ta'ala yana yin haka ne da hikima. Kamar yadda wawaye suka ce sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, Allah yake hakaito mana irin abinda wawaye suke fada dangane ga irin wannan canje-canje. Qul lillahi al-mashariqu wal maghribu, kace da gabas din da yamman duka na Allah ne, inda ya ga dama nan zai ce a fuskanta. Kuma wannan shike nuna isan mulki, shike nuna cewa Allah ta'ala shi kadai yake al'amarinsa, kuma yana kunshe da ilimi da kuma hikima. Haka Allah ta'ala a cikin wannan aya yake bayyana mana duk wata aya da aka ga an soke hukuncinta koda ana yin tilawarta, ko kuma an soke tilawarta koda ana yin hukunci da ita, ko kuma an soke ta ba hukuncin ba tilawar, ko an banta da hukuncinta da tilawarta ana yi baki daya, waɗannan abubuwa guda hudu, aya mai ɗauke da hukunci da tilawa a karanta ayi aiki da ita, aya da za a yi tilawarta amma hukuncin da take ɗauke da shi an ɗauke shi, sai dai a karanta ta a matsayin an karanta alqur'ani, a karanta ta a matsayin an karanta littafin Allah, a karanta ta a matsayin an karanta maganar Allah, amma hukuncin da take magana a kansa an ɗauke hukuncin. Ko kuma ayat tana nan ana yin hukuncin amma kuma in ka duba ba za ka ga ayar ba tilawar aka shafe aka bar hukuncin ga hukuncin ana yi amma in ka ce ina ayar sai a ce maka ayar an riga an dauke ta sannan kuma na hudu ko kuma a dauke duka biyun a dauke hukuncin a kuma dauke tilawar ba hukuncin ba tilawar ko ga tilawar ba hukuncin ko ga hukuncin ba tilawar ko ga tilawar ga hukuncin wannan ke nuna Allah ya isa kenan yayi abin da ya ga dama kuma duka bangare hudun ya cika su kamar yadda Allah ya annabi Adam babu uwa babu uba da ya tashi yin annabi Isa kuma sai yayi shi da uwa babu uba da ya tashi yin sauran mutane kuma sai yayi su da uwa da uba da ya tashi yin Hawwa'u sai ta da uba yayi ta babu uwa domin ka san kowanne daga cikin hudun Allah yana iya yi yayi mutum ba uwa ba uba ko yayi shi da uwa da uba ko yayi shi da uwa babu uba ko yayi shi da uba babu uwa dan kakkace akwai wani abin da Allah ba zai iya ba to zai iya yin komai to anan ma abin da Allah ta'ala yake nan sai ya ce na'ati bi khairin minha idan kaga Allah ta'ala yayi dayan biyun nan ko dai ya soke aya ko kuma ya gusar da ita ta hanyar dauke ta to Allah ya ce na'ati bi khairin minha za mu zo da mafi alheri daga gare ta wato mafi alheri daga gare ta ma'ana mafi sauki ga mutane mafi taushi ga mutane kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara na'ati bi khairin minha bi alyana minha wa aisara ala nas abinda zai fi taushi zai fi sauki ga mutane su aikata to anan ne malamai suke bada misali da annasku yana nufin al-izalatu gusarwa idan an ce nasku ma nan sak mu gusar ko kuma mu kwafe kamar yadda Allah ya ce fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan Allah yana goge yana gusar yana shafe yana share yana kuma tafiyar da abin da shedan yake jefawa wannan shine nasku da ma'anar izalatu ma'ana gusarwa ko kuma an-nasku bi ma'anan naqalu ga abin kai photocopy in kai kofi asalin yana nan wannan da ka kwafa mai kama da shi ne ko ka dauki hoto ga asalin hoton ga asalin mai hoton to wannan shi ma yakan zo da ma'anan nasku an-naqalu kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun nan baya nufin na farkon an gusar da shi na farkon nanan sai kuma a zo ai kofi a kofi wannan kuma a bar na asalin yadda yake to sannan a fassarar malamai in sun ce an-nasku suna nufin rafa'u hukumin shar'iyyin a dauke wani hukunci na shari'a mutaqaddim wanda ya gabata bi khitabin shar'iyyin mutaakhir da kuma wani hukuncin na shari'a da yazo a bayan sa munfasilin anhu munafil lahu na farko suna daban-daban sannan dayan ya kora dayan dole ai aiki da daya misali da can a farko idan mace mijinta ya mutu sai ta shekara guda tana yin takaba shekara guda cir ake takaba wallazina yatawafuna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wannan shine dokar farko idan mace mijinta ya mutu sai ta shekara guda cir tana yin takaba bata fita ba Allah cikin rahamarsa sai ya rage kusan wata nawa wata kusan 8 aka mai da shi wata 4 da kwana 10 a cikin shekara in an dauke wata 4 saura wata nawa saura wata 8 an an dauke a cikin wata 1 an dauki kwana 10 saura nawa saura kwana 20 an rage wata 7 da kwana 20 an bar wata 4 da kwana 10 sai ayat ta biyu tace wallazina yatawafuna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 10 arba'ata ashhurin can an ce mata'an ila al-hawli hawl yana nufin shekara nan kuma an ce arba'ata ashhurin wa 10 kaga anan an kawo wa mata sauki dokar farko tana da tsanani doka ta biyu sai Allah ya rangwame ya rage musu wata 6 wata 7 da kwana 20 daga shekara ya koma wata 4 da kwana 10 yanzu kaga in ka tashi ba da fatawar hukunci ba za ka dauko mata'an ila al-hawli gairi ikhraj kace mace in mutunta ya mutu sai ta shekara cirba ta aure ba in an tambaye ka hujja ka ja wannan aya sai a ce a'a Allah ya naskin hukuncin da wannan aya take kunshe da shi ya saukaka kamar yadda ace yace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa inda Allah yace in adadi kaza zamu bayanin wannan to dan haka kaga anan sauki Allah ya kawo dan haka ga ayoyin duka a cikin suratul baqara wacce take dauke da hukuncin shekara da wacce take dauke da hukuncin wata 4 da kwana 10 amma a fatawa da hukunci ana ba da fatawa ne da ayar da tace wata 4 za a yi da kwana 10 maimakon wacce tace a yi shekara to wannan naskhu din yana da kaidodi ba haka kawai kamar yadda al-qadi Abubakar ibn al-Arabi ya kawo ayoyi guda 75 waɗanda yace waɗannan ayoyi ana cewa mansuha bi ayatus sayf ayoyin da suka yi maganan yaki su suka tafi da hukuncin waɗannan ayoyi guda 75 ya kawo a cikin littafin sa an-nasikh wal mansukh fil qur'an to amma malamai suka ce duk ayar da tazo da fa'afu anhu wasbir ba soke ta akai ba marhala ce min al marahil duk ayar da take magana akan ay hakuri ko ay rangome ko a kauda kai ko ay afwa ko a jira ko a jinkirta tana nan tana aiki amma a wata marhala daga cikin marhaloli marhalar da musulmi ba su da karfi ba su da iko ba su da rinjaye ba su da hadin kai to abin da ya kamata shine ayoyin waɗannan anan za su yi aiki waɗancan ayoyi kuma da suka zo da maganar saifu suka zo da maganar in an yi karfi an hadu ga abin da za a yi to waɗannan kuma suna magana ne a lokacin da musulmi suka samu hadin kai suka yi karfi suka dunkule suka mulmule suka cure suka lailaye suka zama al'umma daya aqida mai karfi ibada mai karfi halaye masu kyau mu'amala mai kyau sharuɗan da Allah yace zai ba su nasara sun cika su to a lokacin ayoyin waɗannan su kuma suke marhalar su ake da aka yace annasi sanai ka wasu ayoyi kuma guda 25 banda waɗancan 75 su kuma sune irin wanda muka bada misali wani hukunci yazo guda 2 a soke wani a kuma tabbatar da wani ta hanyar kawo sauki yace an-nasikh wal mansukh ismu fa'il ne da ismu maf'ul wanda ya soke da wanda aka soke ma'ana abin ya zama biyu kenan a soke a kawo wani abu shine ismu fa'il ne wa huwa al-khitabu ash-shar'i magana ce ta Allah ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ana ake samo shari'a duk maganar da ba ta Allah bace ba maganar manzon Allah bace to ba shari'a bace ba wani wanda ya isa yazo da shari'a ba ta Allah ko manzon sa ba duk abinda ba Allah ne ya faɗa ko annabi ya faɗa ba sai dai ya zama ƙarin bayani ko sharhi na abinda Allah ya ce ko annabi ya ce al-muta'akhirul munafi lil mutaqaddim wal munfasil anhu wajib al-amal bi an-nasikh din ita waccan ayar ta ce za a yi wata 4 da kwana 10 to ita ce ake aiki da ita yanzu da ita ake fatawa shi kuma al-mansukh waccan aya da ta yi magana shekara wasu maf'ulun min nasakha wa huwa al-khitabu ash-shar'i al-mutaqaddim wal munafi lil mutaakhir wa la yajuzu al-amal bi irin wannan ba za ka yi fatawa da ita ba ko ba za ka dora mutane akan aiki da ita ba to idan aya da aya ta zo a zahirin su sun ci karo wajen kunce-kunce ba kawai sai kai gaggawa ka ce nasikh da mansukh ba dole sai an duba wanne ne ya gabaci wani sannan sai an yi muhawalatul jam kokarin hada tsakanin su in an hada su za a iya aiki da su gaba daya sannan in ba haka ba ai tarjihi sannan ai tawqufi sannan a tsallaka mataki na hudu shine an-naskhu daka sai an bi wannan aljam at-tarji at-tawaqquf sannan an-nasxu. To ta yaya ake gane wannan aya ta soke hukuncin wannan ko wannan hadisi ya soke hukuncin wannan, ta wace hanya ake ganewa? Akwai hanyoyi kusan guda hudu da malamai suka lissafa. Na daya, ana sanin sa ne ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama qararaye bayani kamar da yake kuntu na haitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkiru al-akhira. Anan an samu nasikh, an samu mansukh. Na hana ku ziyartar makabarta, wannan shine mansukh. Ala fazuruha shine nasikh. Na hana ku ziyartar makabarta, yanzu ku ziyarce ta. Me ake nufi kenan? An soke wancan hukunci na farko cewa a ziyarci makabarta, wato an hana mu muje makabarta ziyara. Sai Annabi ya ce yanzu ku je makabarta ku yi ziyara domin za ta tuna muku lahira. In kai mai kuɗi ne za ka ga masu kuɗi da yawa a kwance, in kai mai mulki ne za ka ga masu mulki da yawa a kwance, in kai malami ne za ka ga katafaran malamai a kwance, in kai talaka ne akwai talakawa a kwance, in kai mai wato matashi ne akwai matasa, in kai tsoho ne akwai tsofaffi, in kai yaro ne akwai yara. Don haka sai ka ga ashe mutuwan nan dai ana yin ta, ko makabartan nan kullun cika take ana canza sabuwa, ana gina sabuwa. Don haka sai ka shirya kafin lokaci ta hanyar gyara kurakuran da kake da kuma inganta ayyukan da kake masu kyau da neman gafara. To kun ga ashe hikimar da ta sa da farko aka hana ziyartar makabarta ana yi ne don alfahari. Sai mutum ya ce kai ka ci kaɗan Gombe, in kai ka ci kaɗan Gombe mu je makabartar Gombe ka nuna min kabarin iyayenka guda ɗari, ni zan nuna maka na kakanni na guda ɗari din na san su, wanda ke nuna mu ne ƴan asalin gari. Sai ya kama hannunsa a tafi makabarta. Wannan shine kabarin malam Shehu, wannan na malam Idris, wannan na malam kaza, wannan na malam duk iyayena ne da kakanni na, in ka isa kai nuna min kabarin ku guda goma a garin nan. Sai ya fito yana hura hanci, na je makabarta na kure shi da kaburburan iyayenmu. To sai aka ce to a daina zuwa, an hana. To da mutane suka samu tauhidi, suka samu sunna, suka samu tarbiya, sai aka ce to a je makabarta yanzu ba dan wancan abin da ake na farko na jiji da kai da takama da kirga matattu ba, wasu ma duk suna wuta ba sani ba. Sai aka ce a musanya da ziyartar makabarta domin ai musu addu'a kuma don a tuna lahira. To wannan shine Annabi qarara ya bayyana haka, ko kuma sahabi ya sarraha, ba Annabi ne ya faɗa ba, amma wani sahabi ya faɗi cewa kaza ya soke kaza, kamar yadda ya tabbata a hadisin Muslim. Nana Aisha tace cikin ayar da aka saukar an ce sha so goma shine yake haramta aure tsakanin mutum da mace. Idan ana so a ce wannan baba kace ta shayarwa, to sai ta baka nono so goma ana kirgawa, ka zo ka sha nono, ba wai tsotsa goma ba, a'a ka sha ka koshi gobe a kawo ka, ka kuma sha jibi a kawo ka, ko a kawo ka da safe, a kawo ka da yamma, a kawo ka da rana, kowanne ka kama sai ka koshi. Sai an yi haka so goma, sannan wannan matar take zama haramun ka aure ta. Haka aka saukar, sai aka soke aka ce an maida shi biyar. Idan ka sha nono so biyar, to shikenan wannan mata da ka sha nonon ta ta haramta a gare ka. To kun ga wannan ayoyi ne guda biyu suka sauka. Daya tana cewa sai an sha nono so goma, sai aka soke ta, da kuma wacce tace sai an sha nono so biyar. Ita kuma wacce tace an sha nono so biyar din, sai aka soke tilawarta aka bar hukuncinta. Don haka sai zama ana amfani da wannan hukuncin wanda shine mazhabar sahabbai da yawa, sabanin mazhaban mu ta Malikiya, wanda ko diga maka nono akai a cikin baki magana ta kare. Kawai kai mata ko tsallaka ka za ta yi, nonon ta yana diga da tazo saitin bakinka, kai kuma ka bude baki, sai ya disa, sai ka ji dan dumudumin nonon, sai ka hade, ko ka ji gardigar din sa ka hade, to wannan mata ta zama babarka ta shayarwa. dan wannan digo ɗayan da ka sha kai ko zuba nonon akai a cikin kofi aka zuba ruwa aka gauraya gashi ruwa ya shiga ciki ya jirkita shi amma tunda akwai sinadarin nonon akwai gafin nonon to in ka sha shikenan hukunci da kai ko ta hanci aka dura maka nonon nan in dai ya wuce makogoro kamar da ya karya azumi haka suka dauke shi eh ko ta ina ya shiga in dai ya kai makogoro to hukuncin shan nono ya tabbata amma akwai mazhabar da tace lalle sai an sha so biyar to shi yasa in ta kure aka samu sabani sai mu ajiye mazhabar mu ta malikiya mu tsallaka wata mazhabar wacce take da karfin hujja akan irin wannan matsala ta nono sai mu fatawa wata ran wata mata ta zo da mijinta suka same ni akan shi babarsa da babar ta uwarsa ɗaya ubansa ɗaya sun zama me kenan ƴan mata zar da baban mijin da baban matar uwarsa ɗaya ubansa ɗaya wannan shi muke kira ƴan mata zar kenan kaga ya halasta su aure ka auri ƴar kanwar babarka ko ƴar kanwar babanka babu laifi kanwar baban da yar baban kanwar baba da yar baba su aka haramta ka aura amma ƴaƴan su zaka iya aura to sai wani abu ya faru shi da aka haife shi sai babarsa ta rasu da babarsa ta rasu yana jariri sai aka dauke shi aka kai shi wajen kakarsa sai zama kakarsa din nan ita ta shayar da shi nono har ya girma to ba a kalli wannan hukuncin ba da suka isa aure sai aka yi musu aure kaga asali ya halatta sai aure amma kuma shan nonon kakarsa wanda babarsa ta sha wannan nonon babarta ta sha wannan nonon shi ma ya sha wannan nonon kaga kenan babarta ta zamo ƴar uwarsa ta shayarwa sun sha nono da babarta kamar yadda ya sha nono da babarsa so da kaga wannan nonon ya haramta shi wannan matashin ya aure ta to amma ba a yi wannan binciken ba sai aka yi aure har suka haifi ƴaƴa sai daga baya suna sauraron rediyo sai suka ji an tattauna wannan matsala da haka suka garzayo suka same ni na tambaya ya aka yi aka ba da nonon aka ce ai ɗaukansa aka yi yana jariri aka kai shi kaga batun goma ko biyar ma bata taso ba ba adadi ya shekara biyu yana shan nono ko ƙasa da haka kaga batun ka ce ma sau nawa ya sha ma bai taso ba dan haka nace to babu wata mazhaba dama za mu makale wata mazhaba ne da tace sai an sha sau biyar don mu ga cewa an dawo da wannan aure to amma shi yanzu ya sha ba musa adadi kuwa ma kai cikin sharbi ba dan haka ba magana aure gashi sun shaku suna son juna sun haifi ƴaƴa amma kuma wancan hukunci na wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a ta riga ta ruguje wannan aure suka yi ta kuka nace dole sai dai ku yi hakuri domin shari'a ce kuma ba wata mazhaba ma da zamu iya samowa dukkan mazhabobin sun yi ittifaki cewa in dai har an sha nonon nan wannan shan mai tsawo to magana babu wata mazhaba da zaka samu mai dan sauki da zaka yi fatawa da ita dan ka kyautata musu su ci gaba da auren su da haka dole su je su yi hakuri su hakura aure ya mutu ƴaƴa kuma tunda an riga an haife su suna nan akan halal din su za su yi gadon mahaifinsu za su yi gadon mahaifiyarsu to kaga wannan ayoyi ne guda biyu duk an soke tilawarsu ɗaya daga ciki an soke tilawar ta da hukuncinta ita ce mai maganan sha so goma ɗaya kuma an soke tilawar ta an bar hukuncinta ita ce mai maganan sha guda biyar to sannan na uku akan san wato wannan ta hanyar tarihi a duba tarihi a ga kamar yadda Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa kaga Allah ya saukaka tunda wannan aya a hade suke da wannan in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min allazina kafaru kaga nan an ninka wa musulmi adadi mai yawa ninki goma goma Allah ya ce in ku goma ne za ku rinjayi 100 goma sau nawa ta ninka 100 sau goma in ku 100 ne za ku rinjayi 1000 amma sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa yanzu Allah ya muku sassauci ya ninka so biyu idan ku 100 ne za ku rinjayi 200 in ku 1000 ne za ku rinjayi 2000 maimakon 10,000 a can da aka ninka so 10 sai Allah ya ce ya san kuna da rauni dan haka ya rage wannan adadin da ba za a gudu ba in kashi ne dan haka in kan kafirai sun ninka ku 10 ka cika wannan ka da iska ba matsala amma dan ninki biyu a tsaya ninki biyu a tsaya ce su nawa ne su 2000 ne mu nawa ne 1000 kai mu je ba matsala amma ka ce su nawa ne aka ce mu 100 da su fa 1000 ce to Allah rahma ka tatar wannan ka to shikenan ai gudun fanfalaki to kaga Allah ya kawo sauki da kansa ya faɗi dokar farko kuma yace yanzu ya saukaka kaga an samu nasikh da mansukh a guri guda sannan ko kuma ta hanyar ijma'i a samu ijma'in malamai ya soke wani hukunci misali hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya sha giya sau daya ku yi masa bulala idan ya kuma shan giya an kamo shi ai masa bulala idan an sake kamo shi ya sha giya ai masa bulala idan an kamo shi na hudu a kashe shi to wannan a kashe shin babu wata mazhaba a duniya da take aiki da shi kuma ga hadisi ne Tirmidhi ya rawaito shi kuma ingantacce suka ce dalilin da yasa ake nuna wannan hadisin an yi naskin sa shine ai an kamo mai shan giya an kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari yafi sau nawa yafi sau 50 ma a kawo shi annabi ya mabulala a kawo shi ai mabulala a kawo shi ai mabulala har sahabbai suka gaji da yawan kawo shi ana kiransa Abdullahi al-Mulaqqab bil Himar suka ce ya rasulullah wannan mutum Allah ya tsine masa saboda yawan shan giyar sa annabi ya ce la tu'in alaihi shaytan kada wani ya ƙara la'antar sa kada wani ya ƙara zagin sa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu saboda yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewa yana shan giya bai fidda shi daga musulunci ba sai ayi masa addu'a bai kamata masu wa'azi su dinga kyamar masu laifi ba jawo su za ku dinga yi kuna musu nasiha kuna jawo su kuna kaga wannan kullun zai zo majalisa annabi ya zauna kuma mashayi ne kuma annabi bai taba korarsa ba amma za a yi masa abin da Allah ya ce shi ko bai taba fushi ba duk sanda yaje shawo giyar sa yayi shawo sai ya ga ƙara ta makaranta kada wani yazo yana tambaye ce zai shigo wajen tafsiri ku yi watsi da shi dan saba masa gurin da zai dan zauna daga can baya ana kula da shi to kaga wannan ya nuna yadda annabi yake mu'amala da mutanen da Allah ya jarabce su da bala'i na laifi ba gudun su yake ba jin su yake yana musu addu'a yana musu nasiha yana gaya musu kalmomi har su tuba to kaga wannan an samu nasikh da mansukh a guri guda sannan shi yadda kaifiyar naskh din nan yake yana kasuwa kashi kashi akwai naskhul kitabu bil kitab wai za baddalna ayatan makana ayatin kaga nan aya ce da aya aya ta shafa aya ba wannan shi ake kira naskhul kitab bil kitab ko naskhul qur'an bil qur'an sannan akwai naski sunna bis sunna wato sunna kamar kuntun haytukum an ziyaratul qubur ala fazuruha wannan hadisi ne da hadisi a cikin hadisin aka samu nasikh aka sami mansukh sannan akwai naskul kitabu bis sunna wato a ce naskul kitabi bis sunna sunna tazo ta soke wani hukunci wanda kararraga shi alqur'ani kamar alwasiyatu lil walidaini da aya ta zo ko hadisi ya zo la wasiyata liwarith wanda zai ci gado ba a mai wasiya in ka zo mutuwa ba za ka ce a dauki kaza a ba mahaifina ba a dauki kaza a ba mahaifiyata kafin a raba gado ba a yi tunda ai shi mahaifinka zai ci gado ita ma mahaifiyarka za ta ci gado to dan haka bai kamata kuma ka ce a ɗebi wani abu a ƙara musu akan gado ba sai ya zama wasiya ana yin ta ne ga wanda ba zai ci gado ba gashi kuma alwasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf sana akwai naskul kitab bis sunna kamar wato wani hukunci kamar can da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce alqatil wal maqtul fi nar alqatil wal maqtul fi nar duk da aka samu wanda ya kashe da wanda aka kashe shi duk ƴan wuta ne. To amma kuma an samu aya ta ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi. Nan Allah ya ba mu lasisi idan ana fada da musulmi aka raba su suka ki rabuwa aka ga daya kullun shi yake zalunta dayar, Allah ya ce mu hadu mu yaki wanda yake zaluncin sai mun mai da shi kan hanyar Allah. Wannan shi ne idan ƙasa da ƙasa suna fada sai majalisar ɗinkin duniya ta zo ta shiga tsakani da sojojin tabbatar da zaman lafiya su hana fadan. Amma in ɗaya ci gaba da kaiwa ɗaya hari sai a haɗu a yaƙi wancan ɗin har sai an daidaita shi, domin in ba haka aka yi ba wata ƙasa za ta mamaye wata ta hana wata zaman lafiya. Kun ga wannan Allah ta'ala ya magana akan wannan qitalul bugat, yaƙi ko kuma hana waɗanda suke zalunci su yi. Sannan akwai annasku bil asqal, a soke abu mai sauƙi a kawo wanda ya fi shi nauyi, wanda wannan ɗan kaɗan ne kamar fal'ana bashi ruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Da can Allah ya yi wa musulmi wani sauƙi, an yi wani abu mai wahala kai sai aka sauke shi da mai sauƙi. Cewa in Ramadana ya kama tun daga ɗaya ga Ramadan har zuwa ɗaya ga Shawwal ba za ka sadu da matarka ba, la da daddare wala da rana, da rana haramun da daddare ma haramun. To sai ya zama wasu sun kasa jurewa, in an sha ruwa mutum ya ci abinci ya sha sai ya zagaye tafi wajen matarsa, shi ya ɗauka ko ba a gan shi ba ko kuma dai wani abu. Sai Allah ya ce me kuntum takhtanuna anfusakum, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Me ma'anan takhtanuna anfusakum? Allah ya san kuna ha'intar kanku, dan ba Allah kuke ha'inta ba. Ya sa doka kada a je ma iyali da daddare amma ana zuwa. To sai Allah ya ce al'ana khafafa fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Yanzu Allah ya soke waccan doka ta dare, idan an sha ruwa bashiruhunna ku je ku rungume iyalanku, wabtagu ma kataballahu lakum ku sadu da iyalanku ku samu abin da ake samu na ƴaƴa, fakulu washrabu, sannan an ba ku dama ku yi ta ci ku yi ta sha kuma. Kaga abu uku kenan, an halasta muku iyalanku, an halasta muku ci da sha amma da daddare. Hatta ya tabayyana lakumul khaytu, ba za ku daina kusanta iyalanku ba ko cin abinci ko shan ruwa hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Kaga an saukaka, yanzu iya rana ne kadai ba a ci ba a sha ba a je ma iyali da Ramadan, amma da daddare a ci a sha a je ma iyali ya halatta. Sana akwai annaskhu bil musawi, kaman kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha, da ziyara farko da aka soke da ziyara ta biyu da aka halatta kusan kansu daya, babu wanda ya tsere ma wani. Sannan za a iya yinsa bil akhaf bil akaf, wato ayi shi da mafi sauki, kamar wancan na wato mace mai yin idda da shekara aka mayar mata da shi zuwa ga wata hudu da kwana goma. Sannan akwai naskun bil badal, a soke aya a kawo wata, akwai kuma naskun bi gairi badal, a soke aya ba a kuma kawo wata mai daidai ita ba, kamar ashaiku wa shekatu iza zanaya farjamuhuma albatta, farjamuhuma albatta. Idan an samu mutumin da yake da aure yayi zina da matar da take da aure ko ta taba yin aure, hukuncin su ku jefe su. Wannan ba za ka ga ƙararar hukuncin haka da ayar a cikin Alkur'ani ba, amma kuma gashi kowanne littafi ka daga na fiqhu in ka zo babu rajami za ka ga rajamu, amma in ka ce a nuna maka ayar da ta yi maganar rajamu daga suratul fatiha zuwa suratul nas ba za ka ganta ƙararar ba. Hukuncin yana nan, amma tilawar an yi naskinta, wanda ya saukar da tilawar shi ya soke tilawar ya ba hukuncin don ya nuna maka ya isa ya abinda ya ga dama, ba mai sa mai doka ko ya hana shi. To akwai abubuwan da ko da an ce ana sokewa su ba a soke su, abubuwan da nasku ba ya shiga cikinsu. Na farko ba a soke tauhidi, tun daga annabi Adam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kowanne annabi yayi kira zuwa ga tauhidi babu shari'ar da babu tauhidi dan haka ba a soke duk ayat tauhidi ba a soke ta nabiyu ba a soke annabta duk annabi in yazo yana cewa ai imani da dukkan annabawa ba za a ce banda annabi wane ko banda annabi wane ba daka duk annabawa ga baki ɗayan su akan layi ɗaya suke kuma dukkanin su sun yi imani da juna babu annabin da yake sukan annabi babu annabin da yake kushe annabi babu annabin da yace kada ai imani da wani annabi babu wani annabi da yazo yace shi kadai za a imani da shi sai ya hada da sauran ƴan uwansa annabawa domin a layi ɗaya suke gaba ɗaya kaga wannan ba a soke shi sannan ba a soke magana akan makoma kowane annabi yazo sai magana makoma lahira da haka ba za a ce ayoyin da suka yi magana akan lahira sun gama aiki da haka babu lahira ba akwai su tunda labarai ne wannan lahira sai ta zo alkiyama sai ta tashi sai an mutu sai an shiga kabari sai an yi hisabi sai an yi bincike sai an hau siradi sai an tantance ƴan wuta da ƴan aljanna da haka wannan ba za a fasa ba da haka ayoyin da dukka gani alqur'ani sun magana akan wannan layi su ba a soke irin su sannan ba a soke usulin ibada kama a ce an soke sallah gaba daya kowane addini akwai sallah akwai zakka waɗannan tushen su ba sai dai hukunce hukuncen sallan ya bambanta ko a ce an soke aure a sai dai hukunce hukuncen auren ya bambanta daga shari'a zuwa shari'a amma ba a soke shi gaba daya haka nan makarimul akhlaq dukkan halaye masu kyau ba a soke su ba za a ce yanzu an soke gaskiya ba ko an soke adalci ko an soke amana ko an soke cika alkawari ko an soke tausayi ko an soke girmama iyaye ko an soke wato ganin girman na gaba da tausayawa na ƙasa waɗannan halayen a kowace shari'a a kowane addini wanda Allah ya saukar duk suna nan ba a canza su ba a goge su ba a soke su dan haka baya shiga wannan haka duk wani alkawari da Allah ya ko kuma wa'adu ko wa'id narkon azaba ko wani alkawari da Allah ya in ba Allah ba Allah yana soke wa'id amma baya soke wa'adu Allah zai iya cewa zai maka azaba kuma in ka tuba ifasa iyafi kaga ya soke maganan azabar daga kanka saboda ka tuba amma in ya maka alkawarin aljanna ko ba zai soke ba in an maka alkawarin aljanna ba a sokewa sai dan sharadi aka sama sai kai kaza zaka shiga aljanna to in baka yi kaza din ba daga gare ka ne kai ne baka cika sharadin shiga aljanna ba dan haka kaka zargi kowa irin wannan ta faru sai kanka yasa sai Allah ta'ala yace alam ta'lam idan ga ka aliful istifham sannan kuma ga lam harfu na fayin a gaban sa to litaqrir ne ana son a tabbatar da wannan abin haka yake sai ce alam ta'lam shin baka sani ba annallaha cewa haqiqa Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai alqadir muqtadir sunaye ne na Allah guda biyu wanda suke nuna cikar isa da cikar iko da cikar gudanarwa ba tare da naƙasa ko tawaya ba abinda Allah ya ga dama ya zama haka zai zama ba tare da ya tauye ba ba tare da an kasa ba babu wani abu da ya kasar da Allah ko ya gajiyar da Allah ko ya fita daga cikin ikon Allah ko damar Allah subhanahu wataala komai da kowa shi yasa yace ala kulli shay'in wannan kulli shay'in din kulli ce kulliya komai ya shiga babu istisna'i babu abinda Allah bai da iko da shi alam ta'lam shin baka san ba annallaha cewa haqiqa Allah lahu mulku samawati wal ard kalmar lahu da ta gabaci mulk litakhsis ne wato kamar ka ce dukkan abinda ka gani a sama da ƙasa na Allah ne shi kadai so da haka da mu da abinda muka mallaka duk mulkin Allah ne ta haka ce ana da gida ina da kuɗi to aje zuwa in ka mutu sai ga baka da gidan baka da kuɗin sai ɗanka ya zo ya gada ya zama mai gidan mai kuɗin shi ma sai ya mutu sai ga ba gidan ba kuɗin ƙarshe sai mun gama gine-ginen mun gama tara duniyan sai Allah ya sa a busa ƙaho kowa ya mutu inna nahnu narithul arda sai a bawa Allah ƙasa da abin da ke cikinta ba wanda zai ce nasa ne to kaga ashe haƙiƙanin mulki cikakke wanda babu tawaya a cikinsa shine mulkin Allah amma duk mulkin da ba na Allah ba sai an raba shi kuma an keɓance shi a ce mai mulkin Kano ko mai mulkin Gombe, ko mai mulkin Najeriya, ko mai mulkin Afirka, sai an maka kaidi da iya inda kake mulkin. A maka kaidi na zaman da kuma kaidi na makan. A ce iya kaza kake mulki kuma zuwa lokaci kaza, ko zuwa lokacin da tenuwa kaza ta kare, ko kuma zuwa lokacin da ranka zai kare. Tenuwa Allah kenan. Tenuwa Allah shine lokacin da ranka zai kare. Tenuwa kuma ta doka kasa lokacin da wato shekarun da aka diba maka akan mulki za su kare, ko kuma rayuwarka ta kare. Sai kaga koda tenuwa bata zo ba, sai kaji an ce ai ya cika. Ya cika, eh ya cika. Ma'ana ya cika ajalinsa wanda Allah ya rubuto masa a cikin mahaifiyarsa. Cewa kowa yana da rubutaccen abu guda uku wanda ba a fasa shi, ba a canza shi, ko ba a kauce masa. Wa umira bi katab rizqihi wa ajalihi shaqiyyan aw sa'id. Za a rubuta arzikinka, za a rubuta ajalinka, kuma za a rubuta makomarka aljanna ko wuta. Allah ya sa muna cikin yan aljanna. Da haka yace lahu mulku. In an ce mulki, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير واتو ابوبوا uku da mulki da kudi da ilimi duka suna iya zama tsira suna iya zama halaka ga masu su daka baka ilimi ba yana nufin Allah yana son ka bane sai in kai aiki da ilimin baka kudi ba yana nufin Allah yana son ka bane sai ka sarrafa kudin inda Allah yake so. Baka mulki, ka zama mai mulki, ba yana nufin Allah yana son ka ba, sai ka sarrafa mulkin inda kake so. A akwai wanda Allah ya bashi mulki, sai ya kama fada kuma da Annabi Ibrahim. Sai Allah ya ce me? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahima fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk. Kawai dan yaga Allah ya bashi mulki sai ya kama fada da Annabi Ibrahim. An atahu Allahu al-mulk. Wai dan Allah ya bashi mulki. Gashi ba musulmi bane, amma Allah ya ce ni na bashi mulkin. Ashe Allah yana bada mulki ga musulmi? Yana bada mulki ga wanda ba musulmi ba. Yana bada mulki ga mutumin kirki. Yana bada mulki ga wanda ba mutumin kirki ba. Saboda shi mulki kawai jarabawa ne. Kamar yadda kudi ma Allah yana bawa musulmi, yana ba wanda ba musulmi ba. A cikin musulmin kuma yana ba na gari, yana ba na ba na gari ba. Ashe kudi jarabawa ne. Haka nan ilimi, Allah yana bada ilimi ga wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba, kuma yana bada ilimi ga mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba, saboda duk jarabawa ce. Ashe in kana da ukun nan, da kudi da mulki da ilimi, su ne daraja mafi girma da Allah yake ba mutum, to zaka iya sarrafa su su tseratar da kai, zaka iya sarrafa su su halakar da kai. Da haka Allah shine mai cikakken mulki wanda babu tenuwa, babu lokaci, ba iya guri. Shi yasa yace mulku samawati. To ma waye taba zuwa saman ma balle ya mallake ta? Din rigima anan ake yi. Amma sama ba ma a maganarta. Ba wanda yake sama ta sace balle je ya mallake ta. Wal ard, haka nan ƙasa da duk abin da ta kunsa ciki da waje, ta Allah ce shi kadai. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ba ku da wani Allah wali. In an ce wali, wanda zai zubince ka, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah shine majibancin muminai. Ita wilaya iri biyu ce. Akwai wali fa'il bi ma'ana fa'il, akwai fa'il bi ma'ana maf'ul. Wali wanda ya jibinci Allah, wali wanda Allah ya jibince shi. Ma'ana jibintar sai ta zamo daga bangare guda biyu. Ka jibinci Allah ta hanyar yin abin da yake so, da abin da ya wajabta maka, da sunnoni da mustahabbai, sai Allah ya jibince ka, ka zama nasa. Da haka sai wilaya ta zamo daga bangare guda biyu. Kana son Allah, Allah yana son ka. Dama da wuya a ce Allah yana son ka ba ka son sa. Dan Allah baya son abin da baya son sa. Kafin ma ya so ka, sai ya sanar wa Jibril. Jibrilu, sanar ina son wani. Duk sama sai a so ka. Sai Allah ya ce to a sanar, a saukar da sauka kaunarsa a ƙasa. In Allah yana kin kai ce Jibril ba na son wani. Da haka Jibril ba zai so ka ba, duk wata halitta ta sama ba za ta so ka ba. Sannan sai Allah ya sa maka kiyayya a ƙasa, sai ka kawai ana kinka, ba a son ka. Da haka wannan yana da alaka da wannan. Wala nasirin, ko ba mai taimakon ku. Duk irin taimako da kuke bukata, ko a duniya ko a lahira, ba za ku samu ba in ba Allah ne ya ba ku ba. Na'am.
Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'il كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
الله تعالى يقول أم تريدون أي كنا نفين أن تسألوا رسولكم كدنغوا أنبنكو تنبيوي كما سئل موسى kamar yadda aka dinga tambayar Musa min kabalu kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Musa ya sha tambaya. Ku duba magana saniya. Inna Allaha ya'murukum an tasbahu baqaratan. Me yana wani tambaya? Mace ce namiji babba karami baki fari shudi kai ku je ku yanka amma suka bude kofar tambayoyi. Haka nan magana da ya shafi zuwa wajen Allah. Aje a gana da su. Suka ce hatta narallaha jaharatan sai mun ga Allah a fili kururu. To me kai ku wannan tunda je kun ji maganar Allah ko an je da ku gurin da za a yi magana da Allah ai an darajta ku. To na me za ku ce sai kun ji wai fa zababbin kenan waqtara Musa sai fa da aka tace wai masu hankalin fa kenan su suka yi wannan tabargazar ba kowa aka dauko ba sai da aka tace aka tace aka zaba aka tantance aka ce to kuza kuza a to wanda aka tace su suka yi wannan tabargazar da aka kenan tambaya la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ku kada ku dinga yawan tambayoyi kasaratu su'al wa idaatil mal wa qila wa qal tambayoyi marasa amfani tambayoyi da ba za su tsina na maka komai a lahira ba tambayoyin da ba su da fa'ida tambayoyi da nufin kurastawa ko tambayoyi da nufin a jefa mutun cikin abin nan kuma yadda aka ce akwai wani ana kiransa Aba Rafi' ibn Harmala da wani Wahab ibn Zaid ko Huraimala suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo mana da littafi wanda zamu dinga karanta shi a saukar da shi daga sama amma mu za a saukarwa sannan ka san maka babu ruwa to ka keto mana ruwa a duwa tsatsage mu dinga samun ruwa wasu kace Quraisha sun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da dutsen Safa ya koma Gol to da samu kudi tunda ɗan kasuwa ne wai sai an baka kudi zakai musulunci kudin ma irin wanda kake so ko da ko wani mutum ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu ma muna so a sanya mana kafaran mu ta zama irin ta Banu Isra'ila wato in kai laifi a rubuta maka abin da zakai a kofar gidanka ko a goshinka to da tsaba kafircewa Annabi yace kakku yi haka ku Allah ya saukar muku da aya yace wa man ya amal su'an wanda duk yayi tabargaza aw yazlim nafsuhu ko ya cuci kansa summa yastaghfirullah sai ya daga hannu yace Allah na tuba yajidillahu ghafurur rahima dan me sai an wani rubuta a goshinka ko kuma wanda daga cikin Quraishawa ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za mu imani da kai ba sai Allah ya zo da kansa da mala'iku suna take masa baya ko ta jama'a daga cikin mushrikai sun jo zan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kai ba za mu yi imani da kai ba sai ka bugo mana da ruwa a cikin garin Makka kai ba za mu yi imani da kai ba duk sai ka kwashe duwatsun Makka gabaki ɗaya ta dawo fili babu dutse ko ɗaya kai ba za mu yi imani da kai ba sai ka sako mana da littafi daga sama muna karantawa kuma a rubuta sunan mu a jiki cewa wannan littafin daga Allah ne zuwa gare ni sai naji suna na ya fito a cikin littafin to na san ni Allah ya aikowa in za a aiko sako ba ana cewa min wani ila wani ba to me yasa ni Allah zai aiko min sako bai sa suna na yace ni ya turo ba saboda haka ban yi imani ba duka waɗannan suna nuna mana yadda annaba suka sha wahala suka sha fama da mutane shi sa Allah yace man yatabaddalul kufra bil iman saboda akwai tambayar da kafirci ce akwai tambayar da san kai ne san rai ce akwai tambayar da ta'annuti ne kurastawa ne akwai tambayar da fitsara ce da rashin kunya akwai wani da yazo ya samu annabi yace waye babana yace babanka shine wane ba wanda uwarka take aure ba ba shine ya haife ka ba saboda budo kansa rigima ashe bai ma san babarsa zina taje tai ta haife shi ba ba uban da yake auren wanda yake ganin shine babansa ashe uwarsa taje tayi zina da wani shi baban bai sani ba yana ta daukan sa a matsayin dan sa yaje ya dauko kansa rigima shi yasa aka ce kakka tambaya abinda in ya ballo aka ballo maka ruwa zai maka zafi la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ku yace babanka kake tambaya yace eh yace to ba wannan wanda yake rike da kai bane yana can babanka shine wani sai me kuma sake yin wata tambayar لا تسألوا عن أشياء ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل wanda diya musanya wannan to ya kauce wa hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya shine kitabu wa sunna ka tsaya akan littafin Allah da sunnar annabi ka bi koyarwarsa qaulan wa fi'lan wa aqidatan to Allah ya tabbatar da mu akan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu shishigi da wuce gona da iri a cikin addini ya kuma ba mu ilimi mai amfani abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda aka samu kuskure ko tuntuban harshe to Allah ya yafe mana malami wannan tambaya yana cewa yana aikata mummunan aiki sai ya tuba sai ya koma shine yake so malam ya ma addu'a kuma ya bashi shawara ya duk haka muke duka mu muna cewa mun tuba ko mu sake koma wannan ba laifin ka bane wannan duk dan adam yana da wannan matsalar kace ka tuba in azumin nan yazo yanzu kowa ya tuba gashi an cika masallatai ana ta istighfari ana salati amma da an ce an ga wata sai kaga an koma gidan jiya kuma Allah ya kyale mu har Ramadan ya kewayo mu sake cewa mun tuba mu cika masallatai mu ji tafsiri mu tahajjudi mu azumi mu itikafi mu ciyar mu ci Ramadan ya wuce kuma kaga duk mun koma na Allah amma da Ramadan ya wuce sai kaga an sake koma yadda ake to haka ake tai abinda ba a so ka dinga komawa da gangan amma idan shedan ne yake rinjaye ka ka koma sai kuma ka tuna Allah ka tuna girman Allah ka tuba ka dawo to wannan Allah zai ci gaba da yafe maka wa sharudut taubatin nadamu alama fata kai nadama wanda ya ta Allah ya uda ila zambin fima baqiya alaihi min umrihi kai niya ba za ka sake saban Allah ba wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha ka bar saban kuma duk abin da ke jawo ayi saban shi ma ka rabu da shi idan gari ne ko unguwa ko abokai ko sana'a ko majalisar hira ita take jawo saban ka kaurace gurin alamar tuban kenan in ka daina laifi a daina ganinka da masu laifin a daina ganinka a majalisar da ake laifin a daina ganinka da abokan da suke laifin a daina ganinka a area da ake laifin alamar tuban kenan ka shiga cikin waɗanda ba sa yi sai ka saje ka koma irin su mai tambaya tana cewa shin addinin musulunci ya haramta wa mata zuwa masallaci ne musulunci bai haramta wa mace ta je masallaci ba to ma wanda masallaci yafi daraja tambayar da zan miki wanda masallaci ne duk duniya ba mai darajar sa masallacin harami to ba mace ai magana ta kare baiwa Allah in mutum yace ba za ki masallaci ba ki ce to me yasa ake zuwa Ka'aba in ana dawafi ina ga da mata ake yi in ana sa'ayi da mata ake yi in ana arfa da mata ake in ana muzdalifa da mata ake a wajen jifa da mata ake kwanakin mina da mata ake yi to nan yafi ko ina daraja mace ta je sannan masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama zaka ga akwai mata akwai maza akwai bangaren mata akwai bangaren maza ko ziyara ana ware wa mata lokacin su idan maza sun yi ziyara sun wa annabi sallama su ma mata ana ware musu lokacin da za su je su wa annabi sallama to kaga ashe kenan masallacin da yafi kowanne daraja mata sun je balle masallacin ƙauyenku ko unguwarku ko garinku ko local government ɗinku to wancan su ne suka fi daraja kaga ashe ba dalilin da zai hana mace ta je masallaci dukkan fuqaha'u gabaki ɗayansu malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya da sauransu da makamantansu sun yadda akan cewa mace za ta je masallaci ta yi sallar azhar la'asar magriba isha asuba kuma za ta je ayi tahajjudi da ita ayi qiyamul layli da ita ayi asham da ita a masallacin annabi zamanin sahabbai da suka fi mu tsafta suka fi mu tsarki suna zuwa kai abinda ba a so ka a maida masallaci kuma ya zama gurin wasa ya zama filin zance filin wasu of filin salfi filin wane ne no in ibada aka zo a yi ibadar in an ga ana wasa to sai a sa doka a ce to a ware matan daban a ware mazan daban don kada gurin ibada inda za a tuna Allah kuma shedan ya zo ya samu kofa ya lalata mutane ibadarsu manzo Allah ya ce izasta'azanat imra'atu ahadikum ila almasjid fala yamna'aha idan mataka tace za ni masallaci kada ka hana ta da haka matar sayyidina Umar sai ta ce masa za ni masallaci sai dai in ka hana ni sai ce waye isa bayan annabi ya ce ka hana ku waye isa ya hana ki zuwa ita tashi ta tafi to kai Umar ne kai ka isa ka kai Umar ko matar ka ta kai matar Umar to shi ma ya ban matarsa ta je masallaci ashe kaga wannan ba magana ce ta addini ba malam an cutar da ni har sai da nayi jinya kuma ba a nemi afuwata ba da nace ba zan yafe ba amma yanzu na huce in nayi afuwa yanzu akwai lada kwarai ka yafe yafi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wato da ba a yin afuwa ana kauda kai da duniya bata zo yanzu ba da za a ce duk wanda ya maka wani abu a rayuwarka sai ka rama kowa a ce zuciyar ramuwa gare shi wanda ya buge ka sai ka rama wanda ya ture ka sai ka rama wanda ya zage ka sai ka rama wanda ya ci mutuncin ka sai ka rama wanda ya maka kazafi sai ka rama wanda ya maka kage sai ka rama da yanzu a duniyar nan gabaki dai zaman ramuwa muke tunda kullun sai amma to wasu masu juriya su jure su yi hakuri su kauda kai har masu yin su gaji su daina shi ya kawo zaman lafiya saboda haka akwai wani mutum da sayyidina Abubakar yake daukar nauyin sa shi yake bashi ci shi yake bashi sha shi yake masa sutura amma da aka ba nana Aisha kazafi maimakon ya shiga cikin masu kariya sai ya shiga cikin masu ƙara kazafin sunan sa Miss Dahu kuma babarsa ita ce mai zaman ɗakin nana Aisha Abubakar ya ji haushin mutumin nan yanzu in baka ci in baka sha in baka sutura kuma sannan a wa yata kazafi kuma kaje kana yadawa Abubakar ya fushi yace bazan ƙara baka ci ko sha ko sutura ko abinda nake baka ba sai Allah ya saukar da aya wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce kada masu daraja a cikin ku su dinga rantsuwa in an bata musu rai su ce wallahi bazan bashi ba wallahi bazan yi masa ba wallahi bazan yafe masa ba wallahi bazan ƙara zuwa gurin sa ba wallahi bazamu ƙara magana da shi ba kakkai haka Allah ya ce kai rangome kai afuwa kai baka so in ka min na yafe ma yanzu da Allah haka yake mana in mun laifi ya ce wallahi bazai yafe ba ai da mun shiga uku walau ya'khudhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin da Allah yana kama mutane da laifin da suke yi da yanzu duniyar nan fili ce fetal babu kowa a ciki Allah ya ce da yanzu ba kowa domin kowa yayi wa Allah wani kuskuren da Allah ya kyale shi har kuskuren ya taru yayi tsiri kuma rana guda ka fashe da kuka kace Allah na tuba yace a shafe saboda haka dole mu dinga yafe wa juna muna kauda kai zaka ji wani abin da zafi a zuciyarka amma kai hakuri sai kaga ya zama tarihi ya wuce dan haka kai ma ko ke ma ki yafe kuma sai na gaya wa wanda ya min laifin na yafe masa ba sai an fada ba ko kuma in na yafe masa tsakani na da Allah yayi a yafe tsakani da Allah din in dai ba shi yazo ya nemi afuwa ba to kan ma ka je ka ce masa ka yafe kai dai ka yafe a zuciyarka kawai kamar yadda wani aka ce yayi sallama da Ali Zainul Abidina yana fitowa sai ya dura masa ashar shi kuma Ali Zainul sai ya ce alama albarka sai mutumin ya ji jikinsa yayi sanyi yace ya zan zage ka kai kuma ka sa min albarka yace kowa abin da ya mallaka yake bayarwa kai a gidanku an koya maka zagi ne ni kuma a gidanmu an koya min sa albarka to da ka zage ni tunda shi aka koya ma ni kuma sai na sa maka albarka tunda shi aka koya mu kaga kai a littafin ka sai Allah ya rubuta maka kai zagi ni kuma ana wa littafin sai ya rubuta min na sa albarka sai mutum ya ji kunya yace don Allah ya yafe min sai yace tun kafin na fito nace Allah na yafe wa duk wanda ya zalunce ni dan haka kafin ma ka roke ni afuwa na riga na yafe ma to kun je da magabata suke taimako da addu'o'i zakka 100,000 daga Alhaji Sa'adu Ali mai Slippers yace a saka asusun marayu da aka ga shugaban kwamitin marayu nan yana zaune baban marayu sai a mika masa wannan sako a tamfa guda uku da yadin shadda 15 na marayu shi ma Allah ya bada lada ga mahaifa da biyan bukata 2,000 daga amarya kudin dinki wace amarya ce to 2,000 daga uwar gida Allah ya biya mata bukatunta wato gasa ake yi ta abin alheri tsakanin amarya da uwar gida. Idan amarya ta bada 2000, ita ma uwar gida sai ta zabura ta bada 2000. Ai yadda ake yi, idan uwar gida ta bada 2000, ke amarya sai ki zabura ki bada 3. In ta zabura ta bada 4, sai ki zabura ki bada 5, ko? To Allah ya saka uwar gida da amarya da alkhairi, Allah ya hada kanku. Haka muke so mu ji uwar gida da amarya suna gasar aikin kirki. Ba mu ji ana dambe, ko ana zagi, ko ana fada, ko ana kage, ko ana zuwa wajen bokaye ana neman asirin da za a kori wata, ko a cutar da ita, ko a haukata ta ba. Wannan uwar gidan da amaryan, Allah ya musu albarka. Duk wanda yake da amarya da uwar gida irin waɗannan, masu haɗin kai da zaman lafiya da bada gudunmawa ga na ƙasa da su, Allah ya zauna masa da su lafiya. Wanda suke rigima kuma Allah ya shirya masa su. Butocin alwala guda 10 a kai gidan marayu a dinga alwala. To Allah ya sa ya saka da alheri. Kuma shugaban kwamitin marayu ya ji wannan sako naka. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Waɗannan marayu da muka rika ɗauka amana, Allah ya ba mu ikon kula da su, har girman su zama masu alkhairi, masu amfani, wanda su ma za su yi alfahari da kansu. Sannan ina yawan yin mantuwa, ina buƙatar addu'a, to Allah ya saka daina yin mantuwa din da yawa. Mantuwa kowa yana yi, in ta yawa shine matsala. Wasu abin ma da baka manta su da sun dame ka. Mantuwa ita kanta ni'ima ce. Da a ce ba a manta wani abin, duk abubuwan da suka faru suna yaro, wancan ya bata ma, wancan ya ma ba daidai ba, wani bala'i ya taso, duk a ce kana rike da shi baka manta ba, da ba zai baka ka zauna lafiya ba. Amma mancewa din da ake ni'ima ce. Mantuwa ta yawa shine take zama matsala. Haka kuma ruko, wani yana da ruko ba shi da mantuwa, shi ma kuma ruko mummuna abu ne. A ce mutum ya maka abu shekara 10, har yanzu ka ganshi suka wannan ƙara a masa addu'a ya dinga mantawa. Masu jarabawa wa ek na buƙatar addu'a. To masu jarabawa wa ek da neko da sauran makamantansu, Allah ya bada sa'a, Allah kuma ya sa shi. Wannan shine matakin karatun. Saboda muna fata Allah ya sa jarabawa ta yi kyau, Allah kuma ya bada iko a ci gaba da yin karatu na addini da na zamani, domin ci gaban al'umma da addini da ƙasa baki ɗaya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.